This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro barkanmu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Sunana Sarfi Hashim Jimal tare da Muhammad Hafiz Babale da sauran abokan aiki. Muka sake da muku da wannan shiri a yau daren Talata 16 ga watan Afrilun shekarar 2024. A cikin shirin za a ji cewa masana na kira gwamnatin Najeriya tallafawa jiragen da ke zuwa kasashen waje don zai haɓaka tattalin arzikin kasa. Haka kuma duk da ƙarin kuɗi da aikin haji da hukumar kula da aikin haji ta yi, yanzu haka wasu jihohi sun kammala biyan kuɗaɗensu. Sai kuma shirin Allah ɗaya gari bamban da Ramatu Garba za ta kawo mana. Amma fa duka sai mun fara shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya tattauna da takwaran aikinsa na ƙasar Sin a yau Talata. Tattauna ta farko tsakanin manyan shugabannin tsaron ƙasashen biyu cikin kusan watanni 17. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce Austin da Admiral Dong Jong na ƙasar Sin sun tattauna kan dangantakar tsaro da kuma batutuwan da suka shafi tsaro a duniya da yakin da Rasha take yi da Ukraine zuwa tsokanar baya-bayan nan da Koriya ta Arewa take yi. Sanarwar da aka fitar ta ce Austin ya jaddada muhimmancin mutunta 'yancin zirga-zirgar teku kamar yadda dokokin ƙasa da ƙasa suka tabbatar musamman a tekun kudancin Sin. Beijing ta jaddada aniyarta na iko da hanyar shiga tekun kudancin Sin da kuma mayar da Taiwan ƙarƙashin ikonta da ƙarfi idan hakan ta kama. Shugaba Joe Biden ya ce sojojin Amurka za su kare tsibirin da ke ƙarƙashin mulkin demokuraɗiyya daga hari. Wani alkali a birnin New York na Amurka ya yi wa ƙarin wasu mutane da za su iya zama masu taimakawa alkali yanke hukunci tambayoyi a yau Talata, yayin da yake neman mutanen da suka ce za su iya yin adalci a shari'a ta zargin laifi da ake yi wa Donald Trump a shari'ar farko da aka taɓa yi wa tsohon shugaban Amurka. Ana zargin Trump da makircin ɓoye biyan kuɗaɗen toshiyar baki da rufe zargin yin mu'amala aure da wata mata a lokacin da ake shirin yakin neman zabensa na 2016 na neman fadar White House. Sai dai lokacin da mai shari'a Juan Merchan na kotun kolin New York ya kawo wasu da ake ganin za su iya zama masu taimakawa alkali yanke hukunci su 96 zuwa kotun sa a ranar farko ta shari'a a jiya Litinin. Fiye da 50 daga cikinsu waɗanda ba a saba gani ba sun ɗaga hannayensu don nuna cewa ba za su iya yin adalci ba kuma an sallame su nan take. Yau Talata, Isra'ila ta yi kira da a sanya wa Iran sabbin takunkumai a wani mataki na mayar da martani ga sojojin Iran da wasu ƙawayenta da suka kai hare-hare ta sama a kan ƙasar ta Yahudawa. Ministan harkokin wajen Isra'ila Katz ya bayyana a shafukan sada zumunta cewa ya tuntuɓi sama da ƙasashe 30 don neman a saka takunkumai a kan shirin nukiliyar Iran da kuma ayyana dakarun juyin jihali na ƙasar a matsayin ƙungiyar ta'addanci. Amurka na ɗaya daga cikin ƙasashe da dama da suka riga suka ayyana IRCG a matsayin ƙungiyar ta'addanci. Tun a watan Oktoban bara, Amurka ta kagaba takunkumai da dama kan shirin makami mai linzami na Iran, yayin da takunkuman Majalisar Ɗinkin Duniya suka ƙare. Jami'an sojin Isra'ila sun faɗa a jiya Litinin cewa dole ne Tehran ta girbi abin da ta shuka na hare-haren makamai masu linzami da jirage marasa matuƙa kusan 350 da ta kai a ranar Asabar da ta wuce, waɗanda mafi yawa aka harba daga ƙasar Iran. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Talata, wani kwale-kwale ɗauke da gungun mutane ya kife a wani kogi a yankin Kashmir da ke ƙarƙashin ikon Indiya, inda mutane huɗu daga cikinsu suka nitse, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Press Trust ya rawaito. Kwale-kwalen ya kife ne a kogin Jhelum kusa da Srinagar, babban birnin yankin. Galibi fasinjojin jirgin yara ne, kuma masu aikin ceto na neman wasu da dama da suka ɓace. An yi ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a yankin a cikin 'yan kwanakin nan da suka wuce, lamarin da ya haifar da ƙaruwar ruwa a kogin. Hatsarin kwale-kwale ya zama ruwan dare a Indiya, inda jiragen ruwa da yawa ke da cunkoso kuma ba su da isassun kayan kariya. a bara mutane 22 ne suka nitse yayin da wani jirgin ruwa mai hawa biyu dauke da fasinjoji sama da 30 ya kife a kusa da gabar teku a jihar Kerala da ke kudancin India. An yi ruwan sama kamar da bakin kwarya a hadaddiyar daular Larabawa a yau Talata, inda ya mamaye wasu manyan titina tare da barin ababen hawa a kan titinan birnin Dubai. A halin da ake ciki, adadin waɗanda suka mutu a wata mummuna ambaliyar ruwa a makwabciyar ta Oman ya ƙaru zuwa mutane 18, yayin da wasu kuma suka ɓace a daidai lokacin da ƙasar ke shiryawa ruwan. An fara ruwan saman ne a cikin dare, wanda ya cika titina, yayin da iska mai kaɗawa ta hana zirga-zirgar jiragen sama a filin jirgin saman Dubai, wanda ya fi kowa yawan zirga-zirga a duniya, da nan ne kamfanin jirgi na Emirates ke. 'Yan sanda da jami'an agajin gaggawa sun yi ta tuki a hankali a titinan da ambaliyar ruwan ta mamaye, inda suka rika haska fitilun cikin duhun asubar fari. Walƙiya ta haska sararin samaniya, lokaci-lokaci tana taɓa toliyar Burj Khalifa, gini mafi tsaho a duniya. Ƙarshen labaran duniyar kenan.
Muhammad Hafiz Baballake ne karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, a yayin da alƙalama suka yi nuni da cewa wasu kamfanonin jiragen saman waje sun shiga takun saka da kamfanin Airpeace, hukumar kula da ƙungiyoyin fararen hula ta Najeriya NCSCN, da wasu masana tattalin arziki sun buƙaci gwamnati da tallafawa kamfanin na cikin gida, kama daga ɗauke harajin shekara guda ganin halin da 'yan Najeriya ke shiga na tsadar farashin tikitin tafiya ƙasashen waje. Daga Abuja, wakilin mu Halima Abdur'uf ta aiko mana da ƙarin bayani.
Airpeace came into Lagos, London.
Babban Director NCSCN Blessing Akilosotu kenan yana cewa kasa da mako guda da kamfanin jirgin saman jelar fasinjoji na Airpeace ya shiga babin tafiya London daga Lagos akan naira miliyan 1 da ɗan ɗuriya. Kamfanin jirgin saman Birtaniya ya rage farashin sa daga naira miliyan 3 zuwa 7, yanzu ya kai kasa da naira miliyan 1. Lamarin da ƙungiyoyin ke gani a matsayin yi wa Airpeace zagon ƙasa. Ganin yadda fara jigilar fasinjoji zuwa Ingila na kamfanin Airpeace ya fara yin tasiri ga rage farashin tikitin wasu kamfanonin jiragen saman kasashen waje baya ga ci gaba da farfadowar darajar naira, ga kuma batun fara sayar da man jirgin sama da matatar man kamfanin Dangote ke yi a yanzu, makacin tibi wasu 'yan Najeriya ko waɗannan matakan sun kawo sauki ga farashin tikitin zirga-zirga a cikin kasar. Kuma akasarin waɗanda makacin tiba suka ce ba wannan maganar.
Sunana Abubakar Muhammad, wanda aka fi sani da Abujega. A zahirin gaskiya, tun lokacin da Airpeace suka saukar da kudin jirgin su suka fara jigilan fasinjoji zuwa Ingila, tikitin nan ƙasa Najeriya ban ga wani canji ba, don tun bayan lokacin na sana siya tikiti zuwa Kano, Bauchi, na kuma siya zuwa Lagos, amma dai gaskiya ban ga wani bambanci ba.
Sunana Abdulaziz Mala. Airpeace ta yi kokari sosai da ta rage kudaden jirage zuwa London, amma kuma wannan bai shafe na cikin gida ba. Ya kamata a ce harkan safara na jirage a cikin Najeriya tsakanin Abuja zuwa Kano ko Kano zuwa Lagos ko Maiduguri zuwa Abuja a rage shi saboda talaka, kuma sauran mutane wanda suke harkan tafe-tafe su sun more wannan alfarma.
Kungiyoyin fararen hula dai sun yi kira ga gwamnati da ta ba wa kamfanin Airpeace kariya, dauke masa harajin shekara ɗaya, kamar yadda za ku ji daga bakin darakta kungiyar NCSCN.
Sunana Alhaji Gambo Haruna Jagindi. Makasudin shirya wannan taron shine mu yi kira da gwamnati cewa lalle lokaci ya kai da ya kamata su karfafa kamfanin jirgin sama na Airpeace, su ba su goyon baya domin su samu su cima wasu burinsu na taimaka ma kasa da suke yi. Domin in kin tuna, tun da suka shigo suka fara ɗaukan fasinja daga Nigeria zuwa London, farashin kuɗin jirgin sama sun karya ta daga misali akwai inda ake biya babban kujera kamar miliyan 7, ya dawo ana biyan miliyan 1 kawai. To kuma ba wai don suna tausaya ma 'yan Nigeria, a'a, sun yi ne fashe don su tabbatar da cewa kamfanin Airpeace za su tura ta daga kasuwan jigilan mutane zuwa London domin in ba su iya cimma wasu bukatunsu na siyan mai da wasu abubuwa ba, kin ga ba za su iya ci gaba da wannan ba. Bayan sun ture su daga cikin wannan hanya, sai su kara daga farashin su koma yanda suke da. To shi ne yasa mu muke kira da gwamnati su dauke kamfanin Airpeace biyan haraji kamar na shekara guda.
A wani bangare kuwa, masanin tattalin arziki Malam Kasim Garba Kurfi ya ce
harka ta zirga-zirga jiragen sama harka ce wadda ta shahidi duniya baki daya. Amma dai gwamnati yana da kyau ta diba ta ga duk abin da za ta taimaka mu waɗannan jiragen na Najeriya, don suna taimaka mana ba wai Airpeace kadai ba, sauran jirage ma da suke aiki. Ki dauka aikin alhazam Najeriya, in ba dan muna da jiragen Najeriya ba irin su Max Air da sauransu da suke dauko alhazamu, da wahalar da zamu sha ba ya kadan bace ba. Su saboda haka duk jiragen da suke na Najeriya waɗanda suke zirga-zirga ta kasar waje da ta cikin gida, gwamnati ta diba ta ga duk taimakon da za ta iya musu taimaka, domin dan muna da namu zamu samu sauki. In ko ba mu da namu, to gaskiya na kasar waje ba taimakon mu za su yi ba. So wannan zai kuma taimaka mutane su rika shigowa kasar mu da sauki, kuma arzikin mu zai haɓaka. In muka diba kasashe kamar su Dubai, haka za ka ga yadda Emirates ke taimaka musu, haka ma British Airlines ga mutanen British.
Duk kokarin ji ta bakin gwamnatin tarayya a bangaren ma'aikatar kula da safarin jiragen sama akan yiwuwar daukewa kamfanin Airpeace haraji na tsawon shekara guda ta wayar tarho da sakon karta kwana ya ci tara a yayin hada wannan rahoto. Halima Abdurrauf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gai da Halima Abdurrauf. To kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin, duk da karin kudin aikin hajin bana da hukumar kula da aikin haji ta Najeriya ta yi, yanzu haka wasu jihohi sun kammala biyan kudadensu kamar yadda za a ji a wannan rahoton da wakilinmu Lado Salisu Garba ya hado mana.
Biyo bayan da hukumar jin dadin alhazai a Najeriya wato NACON ta kara kudin aikin hajin bana da ya tashi daga kan naira miliyan 4.5 zuwa kusan naira miliyan 9, alhazan wasu daga cikin jihohi a Najeriya sun kammala biyan dukkanin kudaden su da ya kamata su biya na karin. Har ma wasu daga cikin jihohin suka ayyana cewar sun kammala dukkanin shirye-shirye na zuwa aikin hajin ta bana. Jihar Adamawa na daya daga cikin jihar da suka kammala dukkanin shirye-shiryen dake arewa maso gabashin kasar, inda ta shedawa muryar Amurka cewar ta riga ta kammala dukkanin shirye-shiryenta. To sai dai wasu daga cikin alhazan sun bayyana irin yadda suka shiga cikin halin ni'asu da kuma takura sakamakon karin kudin da aka riga aka musu. Yusuf Jibril na daya daga cikin maniyacin bana wanda ya ayyana cewar wannan kari ya jijjiga su sosai, amma sun biya da kyar da zanen goshi.
Wannan kari da aka yi a gaskiya ya jijjiga mu sosai, musamman mu manoma da makiyaya a game da karin nan, domin ita jihar Adamawa jiha ce ta manoma da kuma makiyaya. Lalle karin din bai mana dadi ba, alal hakika bai mana dadi ba. To sai aka ba mu karamin lokaci a takure. To gaskiya dukan mu alhazan mu sun wahala gaba daya. Alhazan Adamawa ba wanda abun nan bai jijjiga shi ba.
Shi ma Yuguda Buba wanda yace wannan al'amari dai ya jijjiga su, amma yana daga cikin wadanda suka biya, sai dai ya koyi kira ga mahukunta da kawo musu dauki ta hanyar taimaka musu, domin a cewar sa wannan al'amari na karin ya jefa su cikin halin ni'asu, tare da majin cewar nan gaba kadan aikin haji na nema ya gagari kundila.
Nayi niya kafiyan haji ana na aka fada mana da abunda ake biya naira miliyan 4.5, muka kokota muka bada wannan kudin, ya ka waye gari aka ce an kara kudi zuwa kan miliyan 9. Kaman ni nayi kokari na cika nawa, kuma dewa daga cikin mu sun cika, amma wasu kuma sun yi sun abun ya gagara. Sannan mu din kuma ma da muka cika, gaskiya muna cikin wani rayuwa na wadda dai za a ce dai Allah Ubangiji ya kawo saukin wannan rayuwa.
Su kuwa ma'aikatan kula da jin dadin alhazai a jihar Adamawa cewa suka yi sun kammala dukkanin shirye-shirye daga nan Najeriya har zuwa kasa mai tsarki domin ganin an gudanar da aikin hajin bana cikin tsanaki tare da walwala, ba tare da alhaji ko hajiya sun shiga cikin halin ni'asu ba. Duba da irin wannan kudi tsururu da suka zuba, a cewar Malam Abubakar Salihu, sarkin turawar gurin wanda ke zama sakataren dindindin na hukumar jin dadin alhazai ta jihar Adamawa.
Insha Allah an riga an kammala, domin ita hukuma alhazai ta kasa ita take da haƙƙin kula da su ciyarwa da kuma bada masaukai ga mahajjata da kuma kula da duk wasu ayyuka na sufuri da kuma passports din su a Makka da Madina. To a Madina musamman ciyarwa da accommodation ta riga ta sa hannu da kamfanonin da ya kamata ta sa hannu saboda aka an gama da issue na Madina. To a Makka mu muke da haƙƙin ciyarwa da kuma ba da masaukai, kuma jihohi sun riga sun je pre-hajj visit already, sun riga sun yarjejeniya da kamfanin muassasa da ya kamata su ba mu wayannan masaukai kuma su ciyar da mu.
Shugaban hukumar jin daɗin alhazai na jihar Adamawa ya ƙara da cewa kamfanin Matsaya ita ce wadda za ta yi jigidan alhazai na jihar Adamawa, inda za ta fara jigidan alhazan daga ranar 30 ga watan Mayu zuwa 31 ga watan na Mayu, sai kuma ranar 1 ga watan Yuni na shekara ta 2024. Ana sa ran kamfanin jirgin Matsaya za ta dauki alhazai 1,708 a jihar Adamawa domin kai su kasar Saudiya na sauke faralin aikin hajin bana. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
A gai da Lado Salisu Garba. Kafin mu kai ga shirin mu na gaba, a shakata da wannan faifan.
Na yi shirin bin sako na dauniya, dan Allah mai sauraro kuma ga cigiya, zan zayyano kamanninta dan Dubaiya, ka dauki alƙalami zana in zaka iya. Wato masu kofin baza na kosa ba, ƙarshen labarin da nake ban haɗu ba, kuma na dage neman ta nake ban gaji ba. Shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba, ai haƙuri masoya a abadan ni ba, ku gyara zama labarin ban faru ba. Tafiya ce nake ta yi mai nisa, ban san ina zanu bani na nausa, ga zuciya na tafatin kada umfasa, ina tabe na yi karo da dan Musa, ya so in dan huta ni kwana ce ban gaji ba. Allah ya kyauta haka zuciya take cewa, bari mana sai kun saba kafin shaguwa, abinda na so da ki gane ke kin yi mantuwa. Sai akwai labarin ta mai rikitarwa, da na ji labarin da tafiyar ban yo ba. Tafiya nake nisa nai karawa, na wuce Gombe yanzu na shigo Adamawa. Allah na dakata na yo tsayuwa, nauyin da ke kai na sallah in yi saukewa, ban jin daɗin lokacin ta yayo ban yo ba. Garin Fulani ne Adamawan Yola, na ce amanar kyawu a kai garin Yola, na gali Babatu yar mutanen Yola, ta ji labari na har tana zubar kwalla, ta ce da ni a soyayya ban ga komai ba. Rayuwa lallai na ga abun mamaki, iye a soyayya babban daki, na yi gamo a soyayya na yo doki, ni nai zatan soyayya da akwai zaki, na ɗanɗana sai na ji akwai wani sirki, da ɗanɗano nai ma ban tantance ba.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Za ku iya samu mu a tashar mu ta yanar gizo ta adireshin voahausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Wani gari wani gari wani garin da ake kurba manja da zalla,
wani gari
bai kai gabas da nisa ba,
wani gari
bai canja da asuna ba,
wani gari
bai kai arewa hali ba,
wani garin da ake kurba manja da zalla.
Madalla jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah ɗaya gari bamban. Shirin da ke haska fitila kan rayuwa da zamantakewar 'yan Afirka a sassan duniya, musamman ma na ƙasashen Turai. A wannan makon, shirin ya yi nazari kan ire-iren ƙalubalen da yaran Hausawa da aka haifa a Turai ke fuskanta yayin da suke kokarin ganin sun iya harshen su na gado.
An haife ni a Faransa. Iyaye na Hausawa ne. Adida Hausa suke yi. Na tafi Adida an wana da su ta taso da Adida sun zo. Na fi ziyaran su haka na soma fatan Hausa.
To sai a biyo mu dan ji daga bakin matasa da fashin bakin kwararru kan matakan da za su iya taimakawa raye harshen uwa tare da daga darajar harshen na Hausa. Sunana Ramatu Garba Baba. Madalla. To bincike dai ya nuna cewa a kasashen Turai yaran Hausawa na fuskantar cikas na musamman wajen iya magana da harshen su na gado. Duk da kokarin da iyayen ke yi wajen soma musu magana da harshen tun suna kanana.
Assalamu alaikum. Sunana Awwal Muhammad Sani Jonkado. Ina da shekara 24. An haife ni a Faransa. Iyaye na Hausawa ne. Adida Hausa suke yi.
Ban taba tafiya a Nigeria ko Niger, ban taba tafiya a Afrika, amma na karanta Hausa a nan da zumunta ina da iyaye.
To duk da haka Awal bai kasa a gwiwa ba, ya ci gaba da kokari dan ganin ya lakanci harshen na Hausa.
Na tafi Adida an wana da su ta taso da Adida sun zo. Na fi ziyaran su haka na soma fatan Hausa.
Ban na yi Hausa mai kyau amma ina amsawa.
To labarin Awal da yayi kama da na Sadiq Jibrin da shi ma iyayensa Hausawa ne amma haihuwar Ingila da rudin tashi a tsakanin al'adu biyu mababanta ya haifar wa nakasu.
Well, my mom speaks to me also. I understand what she's saying. It's just by her face. I can just understand what she's saying. But she tells me now to repeat what I would speak.
Yace idan mahaifiyata na mun magana da Hausa, ina fahimta. Kawai na mayar da yaran Hausan ke bani wahala.
Astaghfirullah. But it's like
to harshen Hausa dai ya ci gaba da bazuwa cikin hanzari a duniya. Yanzu ta kai Hausa na gogayya da dukkanin manyan harsuna a duniya. Hausawa da dama na alfahari da harshen, musamman ma matasan da suka tashi a Turai da ke kokarin ganin su ma ba a bar su a baya ba.
Sunana Hafsa kuma an haife ni a England, London to be precise. To da ake renimu iyayenmu shi suna insisting muna Hausa, isa ba mu Turanci da su. Ko da mun dawo abin nan yarin da ka fi saba da shi shine Turanci, don ka fita waje Turanci da aka yi haka dawo gida. Isa muna dawo gida ana ce muna tabbas dole sai mun yi Hausa. Isa yanzu na je wurin mama na ko na je wurin baba na nace to ga abin da nake bukata, in ban faɗi cikin Hausa ba tankana. Isa cikin haka nan muka iya Hausan.
To idan muka koma ga masana ilimin harsuna kamar Dr. Umma Aliyu Musa, malamar Hausa a Jami'ar Hamburg da ke Jamus, ta ce tabbas iyaye Hausa na iya kokarinsu wajen ganin yaransu sun tashi da harshen na uwa.
Na san yara kuma ina mu'amala da Hausawanmu wanda suke da yara a nan. Na san cewa sukan samu kansu da kalubale da dama wajen kokari ko kuma yadda za su yi su ga cewa yaransu sun koyi harshen uwa sosai. Saboda idan suka fita waje dama an ce sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi. Idan iyayen ba su ne suka koyar da su harshen uwa ɗin tun daga tushe ba, sai zama cewa yaran ba sa kamawa. Shi yasa mukan sanar da iyaye cewa babban abin muhimmanci shine ya zama cewa a koda yaushe idan za su yi magana da yaransu to su yi amfani da harshen Hausa zalla. Sannan kuma bugu da ƙari idan iyaye suna nuna ma yara wasu drama hakanan ko fina-finai na Hausa zai taimaka wajen buɗawa yara kalmomi kai na Hausa wanda zai daga inganta yadda suke magana da harshen Hausa. Sannan kuma mukan gaya wa iyaye a ƙara da littattafan Hausa ga sunan Burjik, akwai irin su taskar tatsuniya wanda Bukar Usman ya wallafa, to akwai labarai kala-kala na su gizo da koki duk irin wannan dai. Kuma koma a yanar gizo ne mutum yana son labaran Hausa, hakan nan akwai na sauraro, akwai kuma na karantawa wanda idan bayan harshe da ake yi a cikin gida aka dada cusawa yara sha'awar kallon abubuwa na Hausa, ko da film ne ko drama ne ko tatsuniya ko kuma karantawa, yakan taimaka musu.
To ga masana a harshen na Hausa kamar Dr. Constance Ashmalim Bazamishiya da ta kirkiri littafin bebaye na Hausa da aka fi sani wato da Halima ‘yar Fulani, tana dai ganin cewa yanayin rayuwar Turai ya taka rawa sosai a kalubalen da yaran Hausa ke cin karo da su. Sai dai duk da haka ta ce akwai buƙatar a zage damtse don shawo kan kalubalen.
A ƙasashen Turai kalubalen da harshen Hausa ke fuskanta shine akwai yaruka daban-daban da ke kewaye da harshen, wato kalmomin waɗannan yaruka irin su Ingilishi ko Faransanci suna shiga harshen Hausa. Da yawa Hausawa da ke ƙasashen waje suna haɗa harshe biyu ko kuma su saka kalmomin harshen da ke kewaye da su cikin maganar su. Haka ma ayansu haka suke yi tunda suna zuwa makarantu inda ba cikin harshen Hausa ake koyarwa ba. Ko da yake a ƙasar Hausa ma ana samun irin wannan. To, a zamanin mu bunƙasa harshen Hausa ko a ƙasashen waje ba shi da wuya, tunda yanzu a kafofin sada zumunta duk ana amfani da Hausa. Shafukan sada zumunta irin su Facebook ko YouTube inda ake iya tura saƙo ku tattaunawa da abokai ku kallon fim-fim na Hausa wanda ake cewa Kannywood, duk wannan a shekarun baya babu shi. Kuma a ra'ayina kalubalen da harshen Hausa ke fuskanta a ƙasashen Turai a wannan lokacin ya fi kalubalen da harshen ke fuskanta yanzu.
To, a yayin da muke shirin nada tabarman shirin, Sadiq Jibrin da a baya muka tattauna da shi ya ce yanzu yana shirin zuwa Najeriya, kuma burinsa ɗaya ne ga ya iya harshen na Hausa kafin ya koma Ingila. Ya ce yanzu ina shirin zuwa Najeriya don na je na koyi Hausa. Na miki alkawarin idan muka sake haduwa za mu yi hira da ke da Hausa. Za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban. A madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka, Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga birnin Bonn na tarayyar Jamus.
Gai da Ramatu Garba. Yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe, labarai an mafi wannan karan a takaice.
Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya tattauna da takwaran aikinsa na ƙasar Sin a yau Talata. Tattauna ta farko tsakanin manyan shugabannin tsaron ƙasashen biyu cikin kusan watanni 17. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce Austin da Admiral Dong Jong na ƙasar Sin sun tattauna kan dangantakar tsaro da kuma batutuwan da suka shafi tsaro a duniya da yakin da Rasha take yi da Ukraine zuwa tsokanar baya-bayan nan da Koriya ta Arewa take yi. Wani alkali a birnin New York na Amurka ya yi wa ƙarin wasu mutane da za su iya zama masu taimakawa alkali yanke hukunci tambayoyi a yau Talata, yayin da yake neman mutanen da suka ce za su iya yin adalci a shari'a ta zargin laifi da ake yi wa Donald Trump a shari'ar farko da aka taɓa yi wa tsohon shugaban Amurka. Yau Talata, Isra'ila ta yi kira da a sanya wa Iran sabbin takunkumai a wani mataki na mayar da martani ga sojojin Iran da wasu ƙawayenta da suka kai hare-hare ta sama a kan ƙasar ta Yahudawa. Ministan harkokin wajen Isra'ila Katz ya bayyana a shafukan sada zumunta cewa ya tuntuɓi sama da ƙasashe 30 don neman a saka takunkumai a kan shirin nukiliyar Iran da kuma ayyana dakarun juyin jihali na ƙasar a matsayin ƙungiyar ta'addanci.
To, masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya. Sai a kasance da mu da ƙarfe shirin na safe gobe Laraba, inda za mu kawo muku wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Kamar kodayaushe za a iya shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com har ma da shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya tanaka shirye-shiryenmu na yau da Fiona Wamai Ndudu wadda ta haɗa tare da ba da umarni har ma da injiniyanmu na yau. Ni Sarfili Hashin Gumul ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.